Sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida, shirin da shehin malami Sheikh Dr. Yusuf Ali, hadimin sunnatin nabawiya kuma mai girma sarkin malaman gaya, yake jagorantar mu inda ake tattauna akan matsala wadda ta shafi rayuwa ta ma'aurata, ta yadda za a sami ingantacciyar rayuwa tsakanin ma'aurata. Tare kuma da samar da tushe na wanda zai bayar da zama na aure a cikin zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali, wanda kamar yadda yake biye da mu a cikin wannan shiri, malamin kan gabatar da nasiha daga bisani kuma ya amsa tambayoyi daga ku masu sauraro akan wata matsala wadda take shafar rayuwa ta ma'aurata. Da haka a yau insha Allah an kasance da mu, za a ji cigaban nasiha da malam ya faro a makon da ya gabata, tare kuma da amsa tambaya daga ɗaya daga cikin masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da hukumar radio. A tsara makalla mu ne ma barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. To idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara da nasiha da malam ya gabatar akan amana da ke ta zamantakewa akan mace da miji, musamman waɗanda suka samu dama na zuwa gun aiki ko kuma waɗanda suke zuwa harka ta kasuwanci. Yadda mace tana da aure, idan ta je wajen aiki za ta zama ba ta kula da kanta, ba ta kare haƙƙin mijinta, take sakin rayuwarta, ta ci gaba da mu'amala da kowa da kowa, ko kuma shi namijin ya san yana da aure kuma ba wajen aiki ko ma'aikata, ba wajen da za a dinga wasa ba ne, ko kuma ana yin abubuwa waɗanda suka kauce wa shari'a, amma ba zai duba ƙimar matarsa ta gida ba, sai ya ci gaba da yin wasanni da kuma mu'amala da sauran mataye. Da haka aka kira ga malam domin ya gabatar da nasiha akan wannan, da kowa ya ji tsoron Allah, musamman idan kai namiji da kake da dama kake yin wasanni ko kuma kalamai da matan da ba naka ba, ko ita macen da bata kare kimarta ba, take yin abubuwan da ya saba wa shari'a, to sani cewa in mazajen ko matayen ba sa ganin su, to Allah yana ganin su. Malam yayi bangaren mata, kuma wannan makon Allah ya da zai dora a bangaren maza.
To أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر. كما يدى مكا قباتر دا نسيها قماتا أو انجم ما كنت مذا من فارين باني أكنشا سوني القوامون على النساء كم يدى الله تعالى فدى سورة النساء شو قبا كما دا قريش أكي قنن زلف الروا ودك إن أبوان دا يأي كتا أجدا شيني واتو مدانا جدا سوما زاسو الأوكا إذن أنشي إذن جدا يزاما مكالي تو دو مدانا جدا سيزاما إعراوا كما يواني مسل نينا لاربجي إذا كان رب الدار لدفي وكما شي راربا يعني زما ما كدين توزي كما متانا فكما سي زما الرقص وما سلوا تو هكا قائد التكي كينن كما هرينزو من فتي بانجري ليا waɗanda muka ce kawai su ne kawai suka halatta mace ya kasance ta fitar da abin da yake, wato ta zauna da irin tufanta na aiki na gina gida, haka tun aiki gina gida wanda akwai dan hannu haka ya fito waje nan, ya dan fito babu mayafi akan ta, su wuyanta ya fito nan kafar shi kenan kawai. Wannan su ne kamar a muharramai, amma waɗanda suke ce a janabiye abokin kan aiki a kasuwa a kan hanya a ina ne, ko ina ne inda ya kasance maza ne, to lallai sai akwai hijabi. Duk inda kika kai daraja, duk inda kika kai da mutunci, bikiki matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, wanda Allah ta'ala yake cewa wa qarna fi biyutikunna wala tabrinna tabrinta, da ku zauna a gida karkulik ayin futa irin ta jahiliya kuna walla gazanci kuna haduwa da maza to shin to kai ma namiji a cikin dai suratul nur nan wace Allah ta'ala yace suratul nanzalna wa farlanna sura ce wace muka saukar kuma muka farlanta da mazan da matan gabaki daya ya kamata su fahimci hukuncin cikin wannan sura saboda a cikin wannan sura ta nuri Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi ne guda biyu ta gwaye waɗanda Allah ta'ala ya kawo bai bambanta ba irin dokar da ya saka maza da mata wannan fa kafin ki zama matar aure kafin ka zama mijin aure ne fa wayna awa wai ba sai lalle in kana da aure ba fa ya kamata a gane to kina in ban da aure kawai kike sai ne a a shi musulmi a duk inda yake dokan nan da Allah ya sa masa iri ɗaya ce duk irin yadda ya canza dan ka zama shugaba akwai irin hakukan da ake nema gurin ka amma kun wannan aibe hana kuma abin da ya hau talakawa na haƙin Allah a ce kai ai kai bai hau hakukan ka dan kai shugaba ne to hakan nan ma ai duk irin abubuwan da Allah ta'ala ya hana kar a aikata na mummuna wajibi ne ka bar shi bari zaka yi ba ci aka ce kai ba in an ce kai ne to shine wannan sai kai wahala kila sai kai amfani da kuɗi sai kai amfani da wannan kuma bari ne kawai ba za ka yi amfani da kuɗi ba da wai dan zaka bar yin sabo ba za ka yi amfani da talent support ba ko bari sai goyi ko kuma sai na shirya ba ko sai na samu wani taimaka min ba bari zaka yi so daga simple ne amma abinda Allah ta'ala yake kai ya umarci to wannan sai ka zo da shi yadda zaka iya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa sura ta gabin fatakulla masu tsafin ku ji tsoron Allah yadda zaku iya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada wai za amartukum bi shay'in fa'atu fa masu tsafin na umarce ku da abu ku zo da shi yadda zaku iya to saboda haka wannan dokar Allah ce gaba ɗaya ga kowa da ga miji da mai saboda haka Allah ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minina yaghuddu min absarihinna wa yahfazu furujahinna yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna la khabirun bima yasna'un ya rasulullah ka gayawa mu'minai maza Allah yana magana da mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi imani lalle bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa suka yi imani da fatan samun abin da yake hannun Allah na alkhairi kuma suke fatan Allah ya kare su daga dukkan sharri na wahalar duniya da azabar lahira ka gaya musu cewa su runtse idan su kar su rika kallon matan da ba nasu bane kuma wa yahfazu furujahunna su kare farjin su gaban su lalle kar su yadda su yi amfani da gaban su a abin da ba Allah ne yace su yi amfani da shi ba kar su biya bukatar su ta namiji a abin da ba Allah ne yace su biya ba Allah ta'ala wanda ya halicce su ya fi su san su ya fi su guje musu abin da zai cutar da fiki to zalika azkalukum wannan shi yafi tsarki gare ku wannan shi yafi kyau gare ku don ku idan kuna yin wannan kun sami yardar Allah ba za ku fada cikin fushin Allah ba kuma rayuwar ku ta duniya za ta kasance rayuwa ce ta farin ciki da kwanciyar hankali baka cuci kowa ba amma duk lokacin da za a ce zaka kallata to zunubi ne zaka biya bukata zunubi ne kuma sannan ai akwai wanda ka cuta kuma ba kai kade kai ba da sauransu sannan kuma yace da mata Allah ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minati ajere wa qul lil mu'minati a cikin suratul nur kuma ka gaya wa mu'minai mata wannan abin da same yaggure yaga rubna min abasarin su ma sirin tsayidan su kan suka kallan mazan da ba wannan nasu ba waya farna furuje hunna su ma ki su ma zama sun kiyaye farjin su Allah ta'ala ce wala bidin din da har har zuwa ƙarshen ayar da muka karanta a wancan shiri wanda ya gabata to saboda haka ashe kenan dokar iri ɗaya ce Allah subhanahu wataala ya hana ka kai namiji kana da aure ko baka da aure amma da kai aure ke ma da shi ka aure to kuma wani haƙƙi ya saki hawa kanki lalle ne ki kuma ki kiyaye ka'idoji da haƙuƙuwa na mijinki lalle akwai haƙuƙuwa akan mace a game da mijinta akwai haƙuƙuwa akan namiji a game da matarsa kafin ayi aure babu wannan an yi aure to akwai haƙuƙuwa wala hunna mithlu allazi alayhin bil ma'ruf wannan aya ce ita ce ya kasance ta faɗa haka saboda haka kenan bayan wayancan abuwa na gamu gari to idan akai aure kamar yadda na kawo dan misali idan mutum ya zama shugaba to ba wai da ya zama shugaba kawai sai ya haƙi shugabancin ka ba dama can Allah ya ce kare ya zalunci ko waye shi kare ya cuta ya bi Allah ya bi annabi kare ya sabo to da ya zama shugaba kuma to kuma har yanzu kuma akwai haƙuƙuwa na kuma jama'a a kansa da kuma tsakaninsa da Allah na adalci da sauransu kaga kenan wato abin bini saboda ga ya kamata kai namiji waɗannan daga cikin irin waɗannan haƙuƙuwa na game da matarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ta yarda ta shigar da wani cikin gidanka kar ta yarda ta shigar da wani kan shimfiɗarka to kai ma kar ka yarda ya kasance ka yi wani abu wanda zai kasance ya ɓata mata kar ka ha'ince ta wannan shi ake kira da khiyana zawjiyya laifi ne babba a musulunci da ba a musulunci ba ma a yanzu wato ha'inci cin amana ta aure ta iya haifar da komai na rabuwar aure to saboda haka wannan wajibi ne babu abin da zai hana kowa irin wannan aukuwa da irin wannan cin amana tsakanin maza da mata sai abin da ka faɗa a ƙarshe shine tsoron Allah in aka ji tsoron Allah ba yadda za a yi za a bi wa'innan dokokin na Allah sai ka bi dokokin Allah za ka samu zaman lafiyar ma da matar duk wannan abin da yake faruwa a cikin gidaje na hausa ne rashin bin dokokin Allah ne da bin dokokin manzon sallallahu alaihi wasallam a sanda ake da auren da sanda ma ba a da auren
to ma sauraro wannan shine ci gaban nasiha wadda shehu malami ya gabatar wadda muka faro makon da ya gabata na cewa kowa miji da mata inda duk suka samu kansu a wajen aiki ko a kasuwa ko a wata sana'a to kowa ya kare martaba kowa ta yadda ba wanda zai ci amanar wani kuma kowa ya siffantu a matsayinsa na mai aure an ji kuma nasiha da kuma irin azabar da ke tattare da wanda ya kaucewa wannan tsari na shari'a ya kuma ci amana to a daidai wannan lokaci kuma za mu je ga wasiƙar mu ta wannan makon malam wannan wasiƙar ta zo ne daga garin Ungogo inda wata baiwar Allah take cewa malam kamar yadda shari'a take na yadda da haka cewa idan miji ya auro mata wadda take yar gida ce wanda na karamci da girma ko sarauta ko mulki ko kuɗi to lallai za a bata fifiko a kan yar talaka wadda bata da komai ko iyayenta ba su da komai aka auro ta to amma ni ne gidana ina zaune zai shigo da kaji zai shigo da duk wani abu na jin daɗi ya je ya miƙa waccan ko kuma a haɗa mata girki ta yi ta ci da ƴaƴanta amma ni kullum mafi girma abin da zai bani gurasa idan na ci na yi man magana na ce ni ma ina so irin wancan sai ya ce ni fa ƴar talaka ce kuma shari'a ta ce in fifita waccan su da ma irin wannan daɗin suke ci a gidansu mu kuwa abin da muka sani kenan saboda haka ina cikin damuwa da kuma yadda yake tafi da al'amura na rayuwar mu tsakanin ni da kishiyata shi yake so mallam ayi bayani shin haka shari'a take ko kuma za a ja hankalin maza dan su fahimta su gyara
to nafsi ne na shari'a kuma akai masa mummunar fahimta
na
shi idan an ce adalci adalci wajibi ne tsakanin ma'aurata mutum ya aure mace fiye da daya to lalle yayi adalci tsakanin su in bai yi adalci ba bai je ta tsakanin su ta adalci ba to babu shakka zai kasance wato ya sabawa nassin Qur'ani ya sabawa nassi na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya sabawa ga mur malamai saboda ka ya shiga ukinan a duniya da lahira a ran lahira zai zo wa shukuhu ma'il don da ka gani a ran tashin kiyama rabi tsayi ka sami ka ga mutum mai kansa rabi hannu daya ciki rabi kirji rabi kafa rabi to wannan mai zalunci ne tsakanin iyalansa baya adalci ko kuma washiquhu saqit ko ga mutum ya zo rata yin kiyama amma yana tafiya a jirye wannan alama ce ta wanda bai adalci tsakaninsa da iyalansa ba bayan sabawa Allah da manzansa da kuma gamuwar malamai akan sha'anin adalci abin da malamai suke cewa adalcin nan inda yafi karfi wajen kwana ya zama rabon kwana ɗaya ne kwana ɗaya a wannan kwana ɗaya a wannan kwana biyu a wannan kwana biyu a wannan sati a wannan sati yadda kai wa wannan ka kwana a wajen haka za ka kwana a wannan amma ba an ce yadda ka sa da wannan sai ka sa da wannan a'a wannan kuma Allah ta'ala ya barka da imaninka da kuma ɗabi'arka da yanayin da kake ciki akwai bambance ba wata ran akwai farin ciki wata ran akwai bacin rai wata ran akwai gajiya wata ran da sauran irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sayo abu yazo ya raba matansa gabaki daya daidai wa daida yakan ce Allah shine wannan raban shi zan iya yi a abin da ka bani tsankanina da matana gashi ni dai ya sanya daidai na raba musu amma idan akwai wani abu kuma a zuciyata kila wanda ba zan iya raba ba kaman soyayya to wannan kuma ba zan iya ba to sun yi magana faqihi akan cewa eh har yanzu tunda an ce adalci a kwana ne to idan ya kasance akwai abubuwa da suke faruwa kaman guda biyu ko guda uku na farko dai ya kasance wannan din da wannan da wannan akwai bambanci a gidansu je wannan yar mihali wannan yar talkace wannan yar binni wannan yar kauye wataƙila wannan ne ilimi wannan jahi da sauransu dai ya halatta kowacce ya kasance a jiketa da irin matsayinta ai da aka ce haka din ita irin wannan abincin na gidansu ne ta saba ci in ka kawo ba irinsu ba kila ma kumallo za ta yi to lalle akwai bukatar lalle ka ba ta abin da zai gina jikinta abin da zai ba ta ƙarfi abin da zai faranta mata rai da sauransu ai talakawan wai ba wai a'a saboda talakawa ne shi ne yasa ya kasance kawai daga masala ko sai ya dawo ko a shi ne abincin su a'a ai ba su da shi inda suna da shi su ma mai daɗin za su ci su ma kajin za su ci su ma da kayan ƙanshi iri-iri za su haɗa abincinsu ba su da shi ne yanzu sun zo gidan mai shi wanda shi ne a makofin uwarsu da ubansu da gidansu da 'yan uwansu Allah ya danka su a hannu wanda kamata yayi zama mai tausayi mai rahama mai jin kai haka ake zatar masa ta zabe shi a duk duniyar nan shi take so iyayen haka suka zabe shi suke so malaman suka ce anan abin da ake nema namiji shine ya dauko darajar wannan ya talaka ko yar kauyen ko yar fakiran wato ya dauko ta ya kawo ta daidai darajar sa kai za ta ce matar ka ce duk da wannan ni'imar da Allah ta'ala yayi maka amma ba za ka shigar da ita a ni'imar da Allah yayi maka ba dan saboda godiya ga Allah ba sai ka batta a yadda take can a gidansu ka sani cewa da ka batta sai ta auri wani wanda yafi ka tausayi da jin kai kila kuma Allah ta'ala ya arzuta su kila ma su fika in cin dadin ne saboda a ciri an ta saboda haka in dai namiji mai karamci ne yadda su malaman suka ce in dai ba tsinanne bane in dai ba la'ananne bane in dai ba kaskantacce bane in dai ba butuli bane ya auro yar talakan ya auro yar mai kudi ina ran da zancen mai kudi shi ne hali ne eh Allah da annabinsa da malamai sun ce ka dauko ta daga cikin inda take na kaskanci ka dawo da ita daidai kai saboda duk inda ta shiga idan an ce wannan matar sarki ce ganin sa sarki sarkin za a yi mata wannan matar alhaji wane ce ganin wannan alhajin za a yi to amma ka dauko sun tafi mun sa a ce sun tun tawo biki wannan da irin katambar nan wace ba ta fi 800 ba ko 1000 wannan kuma da material wa'insu ya duka masu tsada da lace da gwaragwalai da sauransu a ce ai matansa ne wannan ba yar aikin ce a matansa ne gaba daya shin kai ka ji kunya ko wa ji kunya ai kunya ce a gurinka daga nan yi ne ma za a yi an tabbatar ko mutane za su iya ba da shida lallai wannan mijin naku azzalimi ne Allah wadansa
yin hakan ba shari'a ba ce
asalin abin akwai abubuwan ai da ake cewa ko ja'izi idan an ce kai sallah farla kai karka karin nafila eh haka ne ka daidai amma in baka yi nafilar ba baka zama mutumin kirki ba kuma baka kyauta ba baka sani ba ko an karbi farilla ko ba a karba ba ko asalin abin ai akwai malaman sun ce adalci a guri ɗaya kawai ake yin sa kawai abin da ya shafi kawai kwana sauran kuma mutum zai yi ne gwargwadon yadda zai har an ambato irin wannan din to amma ko su suka za suka ce kuma ai rashin karanci ne kuma ai mutum ya zama shi yana da halin ya aure yar talaka marar hali a ce ya batta a wancan halin tana matarsa abinta yake samun farin ciki da jin daɗi ta ko kula ma da gida ta kula ma da ƴaƴa ta kula ma da dukiya kemar gadi in baya nan amma ya batta a wulakance ya ce wannan to ba karimi ba ne wannan la'imi ne wannan tsinanne ne abinda ake bukata ya dauko ta ciciɗo ta ya kawo ta daidai da shi daidai da daular da Allah ya masa daidai da ni'imar da Allah ya masa wannan shi ne mutuncinsa a duniya shi ne mutuncinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan yayi wani abu wanda ake kira in ma wannan hadisin ya gani yayi wani abu wanda ake kira kaman wato yayi ihsani ya kyautata inna la ilaha illa huwa ajala man ahsana amala Allah baya tauyewa ladan wanda ya kyautata aiki an ce kai aiki iri kaza sai ka kyautata kuma to saboda ka Allah kun sai ya baka ladan wannan kyautawa da kai to saboda mun gane wannan kenan ko cewar ga yadda ake so haka nan kuma idan ya kasance mace kana da mata guda biyu kuma ka raba kwanan ka yi adalci amma da kazo sai ka samu ɗaya ta rufe ma kofa jijjiwin da zaka yi ta tabuye taki yana kuma akwai sanyi ana ruwa to kana iya bugawa wata sai ka je sai ka kwana a can ba a hana ka wannan ba haka nan wannan tana bata maka kullun tana cusa maka bakin ciki tana maka arbarzan zanin shi daga kai ba ta kula ma wa da yara ba ta kula da ƴan uwanka amma ga wannan mai kula da mahaifiyarka mai kula da ƴaƴanka mai kula da kai tayi maka wanki tayi waye mai tsafta mai iya abinci mai kaza kaza wannan kai kai tayi ta koyi ha ba tayi ba to ai ba laifi wannan ka kyautata mata bisa wannan gurgudan kyautata ma da take wannan in ka ji haushi ma amma wannan karkashi ko wai zaka sare da ita abinda Allah ya ce kai kai mata sai kai mata gurgudu wannan kun ka ƙara da kyautata mata saboda ƙara wannan kai kuma a kyautata ta da take da take maka wannan in kai wannan ba za a ce rashin adalci bane
ma sauraro a kusan rabin sa'a kenan muna tare da Sheikh Dr. Yusuf Ali khadimin sunnatin nabawiyya inda malamin yake ta kokarin fahimtar da ma'aurata kan yadda rayuwarsa ya kamata ta kasance da kuma amsa tambayoyin irin mushkila da ake samu tsakanin ma'aurata ta yadda za a samu ingantaccen zama da kuma samar da ingantacciyar zuriya don a samar da rayuwa ingantacciya a gaba a daidai wannan lokaci a madadin kuma sauraro da kuma radio Akrama Kalla muna godiya kwarai da gaske muna fata Allah ya kai ka gida lafiya
to alhamdulillah ni ma ina godiya kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi
amin to kamar mi sallama muna jaddadawa masu sauraron mu cewa duk waɗannan shirye-shirye da ake bin mutun daga farkon fara wannan shiri na mai gida kan gida har kuma zuwa wannan lokaci idan ka tafi shafin da ake cewa shafin Facebook a cikin yanar gizo-gizo ka rubuta Sheikh Dr. Yusuf Ali a doctor din akwai digo a gaba Sheikh Dr. Yusuf Ali zai budo ma wannan shafin wanda duk shirye-shiryen mu da in kana bi ɗaya bayan ɗaya har zuwa wannan da aka saurara da ma na gaba zaka rinka gani kuma zaka kunna ka saurara tun farko har ƙarshe insha Allah ina fatan waɗanda suka ji mu a radio kuma suke son su ƙara ji ko su fahimci wani abu ko kuma su ɗauki wata addu'a da malam ya faɗa ko nasiha za su iya buɗe wannan shafin kuma za su iya ɗauka
duk har su yi TV su Instagram
YouTube da Instagram kamar yadda malam ya ce duk dai in aka rubuta wannan Sheikh Dr. Yusuf Ali za a iya samun wannan saƙo insha Allah Ali yanzu a madadin abokin aikina a Kabiru Muhammad Kabuwaye wanda ya haɗa mu da ku sai shugaban shirin kuma shugaban gidan rediyon Kano Gani Sadiq ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku huta lafiya.